Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sarhaɗo mu a wannan wuni na Laraba 6 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na 1433 wanda ya daidai da 25 ga watan 7 a shekara ta 2012 a ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma kuma da bin nassin tafsirin mal abdurrahman sa'idi a jiya mun tsaya inda yake mana bayani akan wujuhin abinda ake nufi da alqawlu ala llahi bila ilmi na za mu ƙara sanan sai mu fara wata ayar da take bin wannan insha Allah malamin yace wa min a'zamil qawli ala llahi bila ilmi daga cikin mafi girman abin da yake dangana magana ne ga Allah ba tare da ilimi ba an ya ta'awwala al-muta'awwilu kalamahu shine mai tawili yazo yayi tawilin maganar Allah Allah ya faɗi abu wani yazo ya ce a'a ai ba haka ake nufi ba aw kalama rasulihi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ala ma'anin istulaha alaiha ko istalaha alaiha ta'ifatun min tawa'if ad-dalal sai zama yayi tawili ya canza wa maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana zuwa wata ma'ana wadda a wasu daga cikin kungiyoyin batane suka yi istilahi suka hadu akan amfani da irin wannan kalmomi din ma'ana Allah yayi maganar sa tun kafin a fito da kalmomin nan na bid'a da hanyoyin bata din nan sai wani yazo ya fassara maganar Allah yace tana nufin wannan abu ko kuma wani abu daban da ake so a tabbatar da shi sabanin yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa sabanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa sai a zo da wata kalma baƙuwa sai a bata ma'anar wata kalma ta shari'a mun fahimci wannan abu yanzu misali a usulin mu'tazila guda biyar din nan abubuwan da mu'tazilawa suka kafa hanyar su ta tunani da kuma asalin addinin su akai abubuwa guda biyar ne at-tauhid al-adl al-manzila bayna al-manzilatayn infadhul wa'id al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar duk mai bin hanyar karkatacciyar hanyar nan ta mu'tazilawa to tunanin sa ko asalin addinin sa akan waɗannan abubuwan biyar din ya gido kaga lafazin tauhidi lafazi ne aini asali mai kyau haka lafazin adalci lafazin al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar a duk waɗannan lafuzza ne da suka samu asalin su a shari'a su wannan guda uku guda biyun su suka fito da kayan su wannan shi ake nufi da istilahi istilahi shine ma'anar terminology abinda wasu mutane suke amfani da shi a yaran da wasu masu mai da hankali akan wata harka suka sa suke amfani da shi a tsakanin su zaka samu ana cewa istilahin malaman hadisi istilahin malaman fiqhu istilahin malaman usulul fiqh istilahin malaman aqida wannan shi ake nufi to ai mun san mafi yawan abubuwan nan ko kalmomi baki da suka samu aka cuso su cikin addini da can babu su Allah madauki bai amfani da su akan wannan ma'anar ba yanzu misali tauhidi tauhidi bai zo a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar inda yake fada lokacin da ya tura Mu'az zuwa Yaman ai kaga ya ce masa falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi a wata riwayan shahadatu an la ilaha illallah wata riwayan ila an yuwahhidullah kaga an yi amfani da lafazin yuwahhidu ma'ana tauhidi to amma shin tauhidin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi a wannan hadisin shine tauhidin da mu'tazilawa suke nufi a gun mu'tazilawa abinda suke nufi da tauhidi shine a kadaita Allah daga dangana masa sifa kar a ce yana da wata sifa Allah subhanahu wa ta'ala ko a Qur'ani ya tabbatarwa kansa sunaye da siffofi kaga idan mutum yazo yace ba za a dangana wa Allah wata sifa ba kaga duk abinda Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani ya rushe shi ya ƙaryata duk da ba lalle ya zama cewa da niyyar ƙaryatawa yayi ba, amma lazimin maganarsa shine ya ƙaryata bai yadda da abin da Allah madaukake ba da labari akan kansa ba. To kaga anan istilahi ne na tauhidi, amma ba shi Allah yake nufi da tauhidi ba. Mun gane wannan adalci shi ma akwai shi a cikin alqur'ani, a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya magana da shi, ya umarni da adalci, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Amma me ake nufi da al'adlu? Adalci shine a sa kowanne abu a wurin sa, haka ne? Amma abun mu'tazila masu a wannan usul khamsa din me suke nufi da adalci? Abinda suke nufi, kada a yadda da kaddara. Imani da kaddara din nan wanda yake rukuni ne daga cikin rukunan imani, su a wurin su ba a imani da shi. Me suke nufi? Ma'ana Allah bai rubuta wani abu a lauhil mahfuz dangane da af'alul ibadi, yawwa, dangane da ayyukan da bayi suke aikatawa. Yanzu misali, Allah idan mutum yaje yayi laifi, ya sha giya, yayi zina, ko makamancin irin waɗannan miyagun ayyuka, a wurin su ba su yarda cewa Allah ya rubuta wannan abun a kansa, akan mutumin cewa zai aikata wannan ba tun a lauhil mahfuz. Su abun mu'tazilawa, bawa shi yayi aikin sa, Allah ma bai san da abun ba sai bawan yayi aikin. Kun fahimci abun nasu? Ina jin nasha gaya mana wannan. Kuma abin da suke cewa wai ya za a yi mu dangana wa Allah cewa ya sani, inda ya sani ya za a yi kuma don me zai zo yawa mutane azaba akan abin da ya san za su aikata? Wasu tunanin suke ne, tunda ya san wane zai zina, wane zai sata, wane zai kaza, wane zai kaza, don me kuma za a yi wa wannan nan azaba? Sai suke fassara sanin Allah ma'anar izininsa ne. Sanin Allah ku daban, izini Allah ya bada izinin ai abu kaza shi ma daban. Mun gane abu? Sai suka ce ai idan Allah ya azabtar da bawa bayan ya san kuwa bawan nan zai zo yayi laifi kaza, to wannan zalunci. Allah ku baya zalunci, domin Allah adali ne, don haka dole mu tabbatar masa adalci. Sai suke nufin ashe tabbatar masa adalci shine ashe bai san bawa zai abu ba kafin yayi. Kun ga fahimci inda sharri ya shigo musu? To kaga wannan lafazi ne na shari'a, amma suka bashi wata ma'ana daban, ma'anar da su ne suka zo suka yi istilahin daga baya. Ma'ana su suka fa wannan ka'idar, suke amfani da adalci a irin wannan ma'anar. Allah ba haka yake nufi da adalci ba. Da fatan mun gane abu. Yawwa, don haka haramun ne mutum ya ɗauki maganar Allah ya bata fassarar wani tsari wanda daga baya ake amfani da shi. Yanzu misali, har yanzu lafazin tawassuli ya zo a cikin alqur'ani, ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ku wadanda suka yi imani, ku ji tsoron Allah, ku bi dokokinsa, sannan kuma ku nemi wasila zuwa gare shi. Wabtaghu ilayhi alwasilata, malaman tafsiri gaba daya da suka ruwaito daga sahabbai da tabi'ai sun fassara abinda ake nufi da wasila shine at-taqarrub ila Allah, ku nemi kusanci zuwa ga Allah. Ku nemi kusanci, ma'ana i'malu ma yuqarribukum ila Allah, abinda ake nufi kenan, ku aikata abinda zai kusantar da ku zuwa ga Allah. To wannan lafazin wasila, daga cikin sa aka sami tawassuli, ko tawassuli. A babin tawassuli ya zo a gun magabata da dama daga cikin malamai mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tun daga sahabbai zuwa tabi'ai. In aka ce tawassuli, abinda ake nufi da shi dama shine neman abinda zai kusanta ka zuwa ga Allah. Ba lalle ya zama tsani tsakaninka da Ubangiji ba, ba haka ake nufi, abinda zai kusantar da kai. Amma daga ciki, idan mutum yana addu'a zai roki Allah wani abu, to yayi roƙon ta hanyar misali uku wanda muka yi magana kwana biyu da suka gabata. Ko mutum ya tawassuli da sunayen Allah da siffofinsa, ya ce ya Allah, ya Rahimu, ya Ghafuru, ya Azizu, ya Hakimu. Kaga wani amfani da sunayen Allah, ko dama Allah madauki ya gaya mana walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah yana da sunaye mafi kyau, to ku roƙe shi da su, ma'ana ku sa su wajen yi masa magiya. kamar ku ce ya Allah dan kaza dan kaza dan kaza kai mun kaza mun fahimci wannan to babban abin da zaka yi wa Allah magiya da shi shine ka roke shi da sunayensa da siffofinsa ka yaba masa ya Allah dan kai ne al-azizu dan kai ne al-ghaffaru dan kai ne al-jabbaru dan kai ne kaza 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 duk waɗannan sunaye mun gane wannan ko yawa kamar yadda ya halatta mutum ya roki Allah da wani aiki da shi ya aikata ya halatta ya roke shi ta hanyar ya nemi wani salihin bawaye masa addu'a shi salihin bawan addu'a zai maka kamar da wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani makaho ya zo wurin sa yace ya roƙan masa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam har mutum har annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutumin makawon ya je yayi alwala yayi alwala ya zo kuma ya gaya masa abin da zai faɗa kaga shi yayi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a sa karbabbiya ce yana da rai ka je maka addu'a wannan babban abu ne mun fahimci wannan to kun ga waɗannan abubuwa ka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake da rai ka nemi cewa ya gafarta ya nemi Allah ya gafarta maka zunubi wannan ai abu ne mai kyau babban abu ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya roki Allah madaukaki Allah yana amsa masa ko yana baya amsa yana amsa yawa idan ku aka ce ga wane manzon Allah ne ma ya neman masa gafara to a insha Allah an karbi wannan neman gafara din kuma za a gafarta masa zunubai Allah madauki ya gaya mana a cikin suratul nisa'i walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwaban rahima da a ce lokacin da suka zalunci kawunansu sun zo gare ka suka nemi gafarar Allah su din da kansu wastaghfirullaha su suka nemi ya Allah ka gafarta mana wastaghfara lahumur rasulu kuma manzo shi ma ya ga ya nemi musu gafara domin istighfari yana da bambanci da gafara ku gane a larabcin aka ce istaghfara me ake nufi ya nemi a gafarta masa amma aka ce ghafara fa ghafara an gafarta masa ma'ana ya gafarta wani kaga abinda Allah madauke faɗa anan shine da sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su din suka nemo wa kansu tsakaninsu da Allah Allah ya gafarta musu sannan kuma suka je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nemi ya neman musu gafara ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya gafarta musu to sai Allah ya ce lawajadullaha tawwaban rahima da sun samu Allah wato a matsayin mai yawan karbar tuba kuma mai jin kai ma'ana da Allah madauki ya gafarta musu amma ba su yi wannan ba nan a da ana zancen munafikai ne wanda aka ce su zo su bi dokokin Allah suka ki saboda su yakin akan su ake an gane wannan a takaice abin da nake so in ce shine a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da rai ya halatta kowa ya zo gare shi ya ce ya rasulullahi neman mana kaza neman mana kaza na kowane irin abu amma bayan rasuwarsa tunda ya koma zuwa ga Allah yana cikin idadin waɗanda ba su da rai a yanzu a rayuwa ta duniya duk da yana cikin masu rai a barzakhu rayuwar barzakhu daban rayuwar duniya daban rayuwar duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya mutu kamar da Allah madaukaki ya ba mu labari kuma kamar yadda yake shine ma waqi'i a haƙiƙa kowa san annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu to bayan rasuwarsa wanda zai dauki ya ce ya je misali kabarinsa ya ce ya rasulullahi a biya mun bukata kaza a biya mun bukata kaza madad ghawth ya rasulullahi kai ne zakai kaza kai ne zakai kaza wannan sai malamai suka ce wannan abun ba daidai bane domin me lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu to ba a roƙonsa abin da ba zai iya ba amma abin da zai iya to a roƙe shi shi daidai ne ya tabbata dama annabi sallallahu alaihi wasallam a sahih hadithin sahih muslim ya ba mu labari ai idan aka ce dama neman taimako ka nemi taimako ko ka nemi agaji ya kasu kashi biyu neman taimako daga abin halitta cikin abin da abin halittan zai iya yana da rai ka je ka roƙe shi ka ce da Allah wane ba ni rancen abu kaza da Allah zo ka taya ni mu daga gwafan nan wannan gwafa kaza ko mu tona ko mu kafa ta ko kuma mu dora rumfa ko mu gyara gini zo ka taimake ni kai mun kaza da Allah taimaka mun ka je ka roki wane mun kaza a sa mun hannu a taimaka mun da Allah in samu aikin nan wannan menene ya halatta ko bai halatta ba ya halatta je ka da Allah ina so ka roƙan mun wane yi mun kaza duk wannan ya halatta ba cikin abin da malamai suka hana babu malamin musulunci da ya taba hana wannan amma abin da aka hana shine wanda ya mutu ba shi da ikon yin wani abu sai aje a roke shi mutumin kirki ne salihin bawan Allah Allah ya gafarta masa in ya rasu da ya rasu sai mutum ya ce bari ya je kabarin sa ya nemi ko ya yafe masa zunubansa ko kuma ya warkar masa wani mara lafiya ko kuma ya bashi arziki wannan daidai ne ba daidai bane saboda me mutumin ba zai iya wannan abin da kake so yi maka ba mun gane wannan to wannan shine malamai suka sa shi a layin shirka kuma aka kira wanda ya aikata wannan to ya aikata shirka shirka kuma babba mun gane wannan amma mutum yana da rai a zo a roke shi a ce ya zo ya kaza to baya ciki kaga kenan ashe a yadda wasu a zamanin yanzu suke amfani da irin waɗannan kalmomi misali yanzu akwai waɗanda suke amfani da wannan isti'ana din da istighatha ka je ka nemi taimakon wani wanda ba Allah ba akan abin da dan adam din ba zai iya ba sai su je su yi wannan abun sai su ce ai sunansa tawassuli to wannan shi ma qauli ne alallahi bila ilmi wannan shi ne da abin da ke so mu fahimta mun fahimci abin yau domin tawassuli daban tawassuli shine ka roki Allah domin wani abu kai masa magiya kace ya Allah dan kaza dan kaza dan kaza shi yasa malamai suka ce kun ga yadda hukuncin yake ka zo kace ya Allah dan wane kai mun kaza wannan ba shirka bace amma bid'a ce mun fahimci abin bid'a ne dan magabata ba su yi irin wannan abun ba baka ce ya Allah dan darajar rasulullahi dan kaza haka duk abin da yake halitta ne ka roki Allah da shi to an hana wannan amma fa ba sunan sa shirka ba dan haka ba daidai bane a rika cewa an kafirta mutane akan wannan ba haka bane ba daidai bane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai koya mana haka ba sahabbai basu koya mana haka ba ba a zo da wannan kuma ta hanyar tabi'ai ba shi yasa sunan sa me bid'a amma da mutum zai roki mutumin da ke cikin kabarin shi da shi yace ya wane ba wai ya roki Allah ba ce ya wane kai mun kaza ya wane kai mun kaza abinda kuma shi mutumin yana mace ba kuma zai iya wannan abun ba ka bani arziki ka sani cikin kaza da kaza ka yi min kaza to wannan shirka ce babba mai fidda mutum daga addini anan magana shirka take zuwa na fata mun fahimci abu yau na'am yawwa idan mutum yana da rai sai aka roke shi abinda ba zai iya ba adama sai ya ce ba zai iya ba ko ba haka bane yana da ne sai a wannan ai ba nawa bane yawwa amma idan mutum da ma ya roke shi yana nufin cewa shi din ya bashi wannan damar zai iya to ya hada shi daidai da wancan mun gane idan misali kamar bada arziki in mutum yana da ne ai zai iya bada arziki ko ba haka bane yau da haka ce in ka ce ya wani bani arziki in ma'anar arziki shine kudi to zai dauka daga aljihunsa sai baka idan kuma misali arzikin wani abu ne daban ka bani nasara a rayuwa duk abin da na sa a gaba in ga na ci nasara to wannan ba mai iko sai Allah mun gane wannan ko mutum ya zo ya ce ya wane da Allah ka taimake ni in ci jarabawa kuma mutumin nan la'alla kai jarabawa da zaka je kai misali ta geography ce shi kuma komai bai sani ba ko turanci ma bai iya ba ballanta na a ce ya iya zuwa ya taimaka maka ko ya rubuta maka misali duk da wannan shi ma ba daidai bane kaga ka zo ka ce ka roke shi ya maka wannan ka roke shi shi ma abin da ba zai iya na fata mun fahimci wannan don haka zabitin shi ne roƙar wani abu wanda ba Allah ba abin da ba mai iya shi sai Allah ko ya zama wannan wanda za a roƙa din gha'ib ne baya nan yana da rai amma baya gu ko kuma ba shi da rai ya mutu ko kuma yana gabanka amma ba zai iya ba to duk wannan kaga ba daidai bane mai sauki shine yana gabanka ba zai iya ba zai ce maka wannan ba haƙƙina bane mun fahimci wannan amma idan ya mutu ka je ka roke shi a kabarin sa ya wane ka taimaka ɗana ya warke daga wannan cutar wannan shirka ne mun gane wannan amma da cewa mutum ya yi ya Allah ka warkar min da ɗan nan saboda albarkar wane to wannan sai a ce bid'a ce ba shirka ba ce mun fahimci wannan abin kun rarrabe da wancan da wannan yawwa don haka ashe kenan yanzu misali hadithin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari a cikin kamar da yazo a sahihi Muslim cewa ranar tashin alkiyama in an zo gaban Allah subhanahu wataala mutane hankalin su zai tashi za a je a roki annabawa su zo su roki Allah yayi hisabi shi ne ake cewa hadithu ash-shafa'atul kubra ko dawo dukun san shi za su je gun annabi adam ya ce a shi ba zai iya ba su je gun annabi nuhu ya ce a ba zai iya ba annabi ibrahim ya ce a annabi musa ya ce a annabi isa ya ce a zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ana laha lalle ni ne mai wannan ce wannan shine dama al-maqamul mahmud wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari a wani hadisin daban cewa Allah madaukaki ya ba mu labari a cikin alqur'ani cewa asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda maqamul mahmuda shine wannan kamar da malamai suka fassara cewa shine wannan ash-shafa'atul kubra da dai maganganun malamai akan wannan ba iya wannan bane amma wannan shine mafi karfin maganar malamai magabata akan fassara me ake nufi da al-maqamul mahmud shine wato wannan matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala zai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daukaka darajarsa dama darajarsa daukakakkiya ce ya zama shine zai roki Allah madaukaki ayi hisabi to a lokacin da za a je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi za a roka aiko kuma abinda za a roke shi shine yazo ya addu'a ya roki Allah waye taba cewa wannan ba daidai bane babu wanda ya taba fadin wannan ba daidai bane wannan tabbas daidai ne saboda me ai annabin yana da rai za a je gaban sa a ce ya rasulullahi roki Allah ya mana kaza kaje kuma dama gun wani salihin bawan Allah mutumin kirki kace ya maka addu'a dama asalin sa daga waɗannan abubuwan aka dauko cewa ya halatta me yasa kun ga zamanin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya rasu sayyidina Umar da yazo yana shugabanci bayan Abubakar lokacin Umar aka zo roƙon ruwa sayyidina Umar sai ya ce mu je gurin baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Al-Abbas mu roƙe shi ya zo yayi mana addu'a Allah ya sako mana da ruwa mun ga wannan abu wannan menene tawassuli ne da addu'ar mutun salihi kaje mutun saboda salahinsa saboda kuma dangin manzon Allah wannan fa baffa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka yana da daraja kuma sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sahabi ne kuma baffan annabi ne kaga idan da a ce shi sa malamai suke cewa da a ce ya halatta mutun yaje kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya roke shi a sako da ruwa to da duk sahabbai wannan za su yi a lokacin da suka nemi ruwan nan ba a samu ruwa ba sai su je kabarin su tsaya ya rasulullahi to yau fa ba ruwa mun dade ga dabbobi suna mutuwa ba a samu ruwa ba kamar yadda suka saba roƙon sa lokacin da yake kan munbari yana huduba ai wani balaraban kauye ya shigo ko ya ce ya rasulullahi ga abubunan dabbobi suna ta mutuwa kayan shuka sun lalace saboda ba a yi ruwan sama ba ka roƙan mana Allah ya saukar da ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa ya roki Allah har ana ganin farin hamatarsa ya roki Allah kafin ya sauka daga munbarin nan babu hadiri da amma hadiri ya hadu da ikon Allah hadiri ya hadu kuma ruwa ya ta zuba kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka daga munbarin nan har sai da ruwa sun da rufin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rufi ne na tankar dabino sai da ruwan nan ya ratso ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudubar bai sauka ba Allah madauki ya karbi wannan addu'a kaga wannan yana da rai mutane suka zo gare shi suka roka dama wannan babu matsala ai akai amma da ya rasu kaga ba a samu sahabban ba su tattaro kuma sun zo kabarin su san ce ya rasulullahi to gashi yanzu ba ruwa a kawo mana ruwa ko su roke shi ko su ce ya roki Allah kaga tunda sun yarda da cewa ya rasu yadda Allah ya faɗa innaka mayyitun wa innahum mayyitun wama muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum duk sahabbai sun yarda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kaga da lokacin da suka tashi inda wancan abun ya halatta su zo su roke shi a kabarin sa to da su ne farkon waɗanda za su sa mana wannan sunnar ba daga baya wasu mutane za su kirkiro ta ba mun gane wannan abun kuma ku duba lokacin da aka yi abubuwa haka na sabani tsakanin musulmi wannan lokacin rikicin da ya faru tsakanin Ali da Muawiya radiyallahu anhuma inda a ce ya halatta aje a roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan warware wata matsala da ina za a je ai da ma da ma rikicin da ba a yi shi ba ko da annabi sallallahu alaihi wasallama sai bude bakin sa daga kabarin yayi magana cewa kai wane ne da gaskiya ku goya masa kar a sake rikici haka lokacin da ya rasu din ai an yi sabani akan ina za a binne shi kafin a kawo musu hadisin cewa annabawa ana binne su ne a inda suka mutu ai an yi sabani ko da a lokacin shi ma sai yana gun ai tun daga ga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai tsarki gashi yana nan a lokacin bayan ya rasu Allah ya sa ran ya fita da sai Allah ya bashi dama ya ce a ku banni anan ko kuma ku dauke ni ku kai ni baki mun fahimci wannan abu dan haka magana ce ba ta kawai mutum ya hango cewa ya kamata ba a'a abinda dalili yazo da shi shine ake amfani shi haka amfani da waɗannan abubuwan mutum yaje gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kabari ya roki wani abu wanda ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bashi da ikon ba da shi a lokacin nan kuma ya ce sunansa tawassuli to wannan kauli ne alallahi bila ilmi mutum ya faɗi abin da bai sani ba dangane da Allah subhanahu wa ta'ala ina fata mun gane wannan dai akwai wanda ya tambaya akan wannan da haka mun gama da wannan kenan a ciki nan zo ba sai an yi nasa ba yace au kalamu rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala ma'anin istalaha alaiha ta'ifatun min tawa'ifid dalal thumma yaqulu sannan yace inna allaha aradaha ya kuma ce ai Allah haka yake nufi da wannan magana mun san dai wannan duk tafiyoyi daban-daban kowa yana da irin istilahinsa kaman tafiyoyi na misali shi'a imamiyya duk inda aka faɗi imami sai su ɗauka imam ana nufin wanda su suke nufi a nasu istilahin da suka ƙirƙiro a tsarin addininsu wannan shi ma ƙauli ne alallahi bi ghairi ilmin domin inda Allah maɗaukaki ya faɗi ya sa annabi Ibrahim imaman to ba imamanci ne irin wancan ba mun gane wannan abu yauwa ba shugabanci ne na siyasa ba ba kuma irin wancan zi'ama ta bin wato wata sulala ta musamman akan wasu ka'idoji da wasu aqido na musamman ba dan haka dai a takaice duk wanda zai fito da wani istilahi sabon term ne shine ya kirkiro shi yake amfani da shi to kada ya fassara maganar Allah da wannan din domin Allah subhanahu wataala ya fi kowa fasaha duk yarukan duniya wa ya kirkire su wa ya halice su Allah ne in yana so ya faɗi abu kaza baka buƙatar a ce sai an yi tawili an kulmado zai faɗe shi kamar yadda ya faɗa mana usulin addini nan namu baki ɗaya ya gaya mana mai sallah wa aqimus salata wa atuz zakah ya gaya mana azumin nan ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kamar yadda wa atimul hajja wal umrata lillahi hagan duk waɗannan rukunan addini nan duk suna nan Allah maɗauki ya gaya mana a cikin alqur'ani manzon sa sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana don haka wani abun da baya ciki a ɗauko wata magana ta Allah ko wata kalma ta Allah a cikin alqur'ani ko wata magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kalma da annabi sallallahu alaihi wasallama ya amfani da ita a zo a fassara wani abu sabo da da babu shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama a ce shi ake nufi wannan shi ake nufi a nan wurin da cewa yana cikin jinsin alqawlu alallahi bi ghairi ilmi Allah maɗauki kyauta mana to mu ci gaba yace fal qawlu alallahi bila ilmin min akbaril muharramat mutum ya faɗi abin da bai sani ba dangane da Allah yana cikin manya-manyan wato abubuwan haram wa ashmaliha kuma mafi yawan shumulin ta wanda suka kunshi komai da komai ma'ana ba nau'i ɗaya ba ne nau'i daban-daban ne wa akbaru turqi shaytanin lati yad'u ilaiha kuma yana daga cikin mafi girman hanyoyin shaidan da yake bi kun ga kamar da muka bada misali jiya kiyasin da shaidan ya yi ko yana cikin alqawlu alallahi bi ghairi ilmi shaidan da aka ce da shi da mala'iku su yi sujada ga annabi adam sai ya kiyasi cewa ai shi ya fi annabi adam domin adam an haife an halice shi ne daga yumɓu shi ko an halice shi daga wuta sai ya ce ai ko wuta ta fi yumɓu don haka shi bai dace ba ya sujada ga wanda yake yafi shi kaga wannan kiyasi ne fasit to wannan shi ne farkon wanda ya sa wa mutane sunnar yin ko kuma hanyar yin a kiyasi mummuna a hakanan sauran hanyoyi marasa kyau din allati yad'u ilaiha huwa wa junuduhu wanda shi shaidan din yake kira yace kaifa hadhihi turqu shaitan wannan hanyoyin shaidan ne allati yad'u ilaiha wanda yake kira zuwa gare ta huwa wa junuduhu shi da rundununinsa wa yabdhuluna makrahum kuma suna miƙa suna bada makircin su matukar abin da za su iya wa khida'ahum da kuma wato yaudarar su ala ighwa'il khalqi akan wato tabadda da kawar da halitta baki daya daga kan hanya madaidaiciya bima yaqdiruna alaihi da abinda suke da iko akai ma'ana duk abinda shedan ya samu damar ya aikata dan ya karkatar da mutane daga kan hanya daidai to zai yi duk wadancan hanyoyi kuma aka bada misali duk suna daga cikin hanyoyin shedan din wa amma Allah amma Allah madaukaki fa innahu ya'muru bil adli wal ihsan to shi yana umarni da adalci ne da kyautatawa wa ita'i zil qurba da kuma yana umarni a baiwa ma'abuta kusanci wa yanha anil fahsha'i yana kuma hani daga aikata alfasha wal munkar da abinda shari'a take ki wal bagi da kuma zalunci da wuce iyaka falyanzuril abdu nafsahu to bawa lalle ya dubi kansa ma'a ayyid da'iyaini huwa shi tare da wannan mai da'awar yake ma'ana nan kamar malam yana ga mana ne ya kai mai karatu ka duba kai wa kanka adalci ga Allah ya kira ayi adalci da kyautatawa can kuma shedan ya kira ayi me ayi barna a kauce bisu'i wal fahsha'i to malam sai yake tambaya kai mai karatun wannan littafin a wannan bangaren kake ai ba bukatar mutum mai wata amsa yace yana tare da shedan ba mai cewa yana tare da shedan yawa to ai ma ayyid da'iyaini anta wa min ayyi hizbaini kuma a wanne bangare kake a cikin kungiyoyin nan guda biyu atatba'u da'iyallah shin kana bin ko zaka bi mai kira zuwa ga Allah alladhi yuridu laka alkhaira was-sa'adata ad-dunyawiyyata wal-ukhrawiyya zaka bi mai kiran Allah ne wanda ke kiranka zuwa ga sa'ada ta duniya da lahira allazi kullul falahi bi ta'ati wanda dukkan cin nasara tana karkashin da'asa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wata cin nasara to tana karkashin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutumin da zai ci nasara a duniyan nan haka nan ya mutu ya je lahira ba tare da ya bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa kullul fawzi fi khidmatihi hakanan kuma duk wani cin nasara tana karkashin yi masa da'a shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah subhanahu wataala wa jami'ul arbahi dukkan wata riba da za a ci fi mu'amalatihi al-mun'ima bin ni'amiz zahirati wal batina hakanan mu'amalar shi wancan bawon Allah mai kira zuwa ga Allah din mu'amalar sa shine dukkan ribar sa a cikin mu'amala tana cikin wato yayi ya gode wa ni'ima ga wanda yayi masa ni'ima zahira din nan da batina Allah madaukaki shine mai ni'ima ko to a gode masa bisa ni'iman nan da yayi ni'imomin nan bayyananu da kuma boyayyu an gane wannan shine fi mu'amalatihi al-mun'ima bin ni'ami adh-dhahirati wal batina wato ya zama cewa yayi mu'amalar sa da al-mun'im al-mun'im shine Allah subhanahu wa ta'ala bin ni'ami da ni'imomin da yayi masa adh-dhahira wal batina alladhi la ya'muru illa bil khairi wanda shine baya umarni sai da alheri wala yanha illa an sharri baya hani sai daga abin da yake sharri ne ma'ana in ka ji ya ce kai kaza to alheri ne in ko ya hana ka abu kaza to kada ka tsaya kana ta baba lalle abin nan da ya hana ka sharri ne am ko kuwa tatba'u da'iya shaytan zaka bi mai kiran shaytan alladhi ma'ana mai wa'azin shaytan wanda shaytan ya aiko shi yayi wa'azi ɗayansa kenan zuriyarsa ko yawa alladhi huwa adul insan wanda shine abokin gabar dan adam alladhi yuridu lakal sharra wanda yake neman sharri tare da kai ba abin da yake so dangane da kai illa sharri wa yas'a bi juhdihi kuma yana kokari matukar kokarin sa ala ihlakika fid dunya wal akhirah dan ya halaka ka duniya da lahira alladhi kullu sharri fi ta'atihi shi kuma wannan shaydan din shine wanda duk wani sharri a duniya to yana cikin kai masa da'a in dai kai masa da'a to ka hadu da sharri farkon sharri ko da karshen sa Allah ya raba mu da sharri wa kullu al-khusran fi wilayatihi hakanan dukkan tabewa da lalacewa tana cikin a ce ka jibince shi shine fi wilayatihi a ce ka dauke shi a matsayin abokin jibinta wallazi la ya'muru illa bi sharrin shi kuma gashi dama baya umarni sai da sharri wala yanha illa an khairin baya hani akan komai sai alheri shedan aikin sa dama shine in yaga za ai alheri yazo ya hana ko in kuma yaga za a yi sharri yazo ya ziga asali dama shi zai an gizo mutun yazo ya sharri kuma yazo ya tazga shi ba komai ci gaba ai ba kai ka fara ba ai akwai mutane suna yi Allah ai mai gafara ne mai rahama in kai yau shikenan ba za ka kara ba sai ka je ka tuba ai duniyar tana da kai saurayi ne shikenan dama wannan abun kana jin zancen ai a zuciyarka to wannan shine wahayin da shedan ke wa mutun ba wai sai ka ji murya ba to shine sannan kuma malami yake cewa thumma akhbara ta'ala an halil mushrikin sannan sai Allah mudake ba mu labari akan halin mushrikai idza umiru bittiba'i ma anzala Allah in aka umarce su da abinda su bi abinda Allah madaukaki ya saukar ala rasulihi ga manzansa mimma taqaddama wasfuhu ne daga abinda aka ambata a baya raghibu an zalika sai su kyamaci wannan su ce ba sa so wa qalu sai su ce bal a mu ba zamu bi wannan ba nattabi'u abinda zamu bi shine ma alfaina alaihi aba'ana abinda muka samu iyayen mu akai wannan ai mun karanta ta dama jiya ko yawa in aka ce da su ku zo ku bi abinda Allah madaukaki ya saukar sai su ce a mu zamu bi abinda muka sami iyayen mu da kakanni wato akai ya ce aba'ana saboda yana nufin al aba na kusa da na nesa na kusa da na nesa ko ana nufin kenan iyaye wanda suka haifi mutum da kuma kakanninsa da suka haifi iyayen nasa don haka in an ce al'aba fassara shi da iyaye da kakanni haka yake daidai ne yawwa faktafu bi taqlidil aba'i sai suka wadatu faktafu bi taqlidil aba'i sai suka wadatu da bin iyayensu da kakanni wa zahidu fil imani bil anbiya'i suka kyamaci wato su yi imani da annabawan da suka zo musu da sako daga Allah wa ma'a hadha tare da wannan kuma fa aba'uhum zaka ga cewa iyayen nasu ajhalun nasu sune mafi jahilci mutane sune waɗannan iyayen nasu na su waɗancan mushrikai da ma ake magana waɗanda Allah madaukaki ya umarci manzon sallallahu alaihi wasallam ya kira su suka ki to haka nan duk wanda ya karkace ya ki bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ko ya hana dansa bin wannan to za ka ga cewa akwai jahilci tare da shi mun fahimci wannan yawa amma wannan yana magana ne din damirin akan waɗancan sai ce wa ashadduhum dalalan kuma sannan su ne mafi tsanani wajen bata wa hadhihi shubhatun liraddil haqqi wahiyatun ai wa hadhihi shubhatun wahiyatun wannan shubha ce mai rauni li raddil haqqi wanda akai amfani da ita dan ayi watsi a tunkuɗe gaskiya fa hadha dalilun ala i'radihim anil haqqi wannan dalili ne akan bijirewar da suke daga gaskiya wa raghbatihim anhu da kyamar da suke wa gaskiya ba sa santa wa adami insafihim da rashin adalcin su falau hudu li rushdihim da a ce an shiryar da su zuwa ga shiryar su wa husni qasdihim da kuma kyakkyawan nufin su لكان الحق هو القصد دا غسكيا تا زما ايتشي ابن نيمن سو ومن جعل الحق قصده ina so ku saurari wannan magana yace ومن جعل الحق قصده duk mutumin da ya sanya gaskiya itace abin nemarsa itace manufarsa wa wazana bainahu wa bain ghairihi kuma ya gwada ya sa a mizani ya sa gaskiyar a mizani a sikeli yasa ƙariyar a sikeli ta bayyana lahul haqqu qat'an to tabbas sai gaskiya ta bayyana gare shi kun fahimci wannan zancen ko ba ku fahimce shi ba ai na taba wannan zancen ba sau ɗaya ba cewa duk mutumin da yake kan hanyar da ba daidai ba in ya zama cewa yana bin wannan hanyar da ba daidai ɗin ba ne da gaske yake yana sa ran wannan hanyar daidai ce lada zai samu to duk ran da ya samu bayani mai kyau na daidai din nan to za ka ga insha Allah zai bar wancan abin da ba daidai ba ya zo ya kama daidai amma in mutum ya zama yana bin wannan ba daidai din ba saboda me ko saboda wani abin duniya da yake samu ko kuma saboda shugabanci ko ya rufe idansa cewa ita ce hanyar iyaye da kakanninsa shi kawai ba zai saurari wani abu ba to wannan shine za ka ga cewa zai dade yana fadanka da masa a cikin abin da ba daidai ba amma in dai yana son shiriya kuma ran da duk aka samu bayanin shiriyar ya fahimce shi to zaka ga insha Allah ya karbi magana shiriyar nan ya aje abin da ba shiriya ba kun yadda da wannan zancen ko ba haka yake ba in dai a zuciyar mutum gaskiya yake so to duk ran da ya samu gaskiyar aka bayyana masa kuma ya gane ta sosai akwai matsalar da take faruwa wani lokacin mutane ba sa gane gaskiyar ne in ma saboda rashin ilimin su ko saboda rufewar san zuciya ta lullube zuciyar saboda ta'assubi ko kuma saboda mai bayanin bai iya bayani ba ko mai bayanin yayi amfani da wata hanyar da ta kore su maimakon ya jawo su wannan ainihin mun shayi wannan magana ko shi yasa kullun yake da muhimmanci da kuma wajibi ne akan mai bayanin gaskiya ya zama harshen sa mai taushi ne mu'amalar sa mai sauki ce shi addini ya da shi in aka ce da tsananin gaba za a yada shi to ba zai yadi ba mun fahimci wannan amma in aka yada shi da hali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tausayi da rahama da san gaskiya da san mutane su fahimci gaskiya to insha Allah za ga mutane suna fahimtar gaskiyar ne amma ba karka dauki abin naka a matsayin naka an saba maka an saba kitabu wa sunna sai arguwa sai fada sai rikici sai wani kafiri duk baka bukatar wannan bayyana abin da yake shine ainihin musulunci na hakika me Allah yake nufi da maganar sa me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi insha Allah za ka kana ribato zukatan mutanen da gaskiya ce a zuciyarsu musamman in mutun yana magana da al'ummar musulmi kun ga waɗannan ana magana ne da waɗanda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basu ma faɗi la ilaha illallah ko ba ruwan su ma da ita su sun san ma'anar la ilaha illallah in suka faɗe ta sun san ma'anar ta cewa me sun rabu da addinin gargajiya su sun rabu da iyaye da kakanni sun koma hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukake ya gaya mana wannan halin nasu to ashe wanda ke mu'amala da waɗanda suka karkace daga cikin masu la ilaha illallah to shi yafi cancantar ya zama yana da uslubi mai kyau musamman mutun yana ganin ai shi ma abin da yake kai din nan shine gaskiya shi yafi dalili ma ko ba haka bane wasu mutanen ai da yawa mutane haka suke tunani suna ga kan hanyar da aka same su akai ta iyaye da kakanni wani yana ga ai ba wata gaskiyar ma banda wannan ku ta ku da ku zo yanzu kuna gaya mutane qur'ani da hadisi wani abu ne da suna ga wasu ma na gan sabon addini ne ashe kenan kai kafi buƙatar ka kwantar da hankalinka ka nutsu kai bayanin wannan qur'ani da hadisin da uslubi mai kyau da hanya mai kyau da magana mai kyau da halaye masu kyau yadda duk wanda ba kai ba zai ji dadi kai lalle mutumin nan gaskiya yake so mu fahimta ba cin mutunci yake so ba ba zagi yake so ba ana wannan ko ba ai to ya kamata a daure ya zama cewa wannan shine halin da za a yada addini ta kansa amma in dai za a bar mutun da gaskiya a ce ya dora ta a sikeli kuma ya dora ƙaryar a sikeli matsalar da take faruwa ita ce mutane da yawa kawai suna bin waɗanda suke bi ba a ba su damar su zauna su yi tunani irin nasu da ƙashin kansu ko ba haka bane malamai da suka karkace daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa sha'awar mutane su fahimci haƙiƙanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me in aka fahimci haka za a kwashe musu mabiya kuma dan abin da ake samu na jagorancin jama'a za a neme shi a rasa da yawa akwai wannan abu amma waɗanda suka yi karatu hakikatan sun san abin da ake bayyana musu na bin qur'ani da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa babu gaskiya sai wannan amma in mutun ya fahimto wani abu ya zo gurin sa sai a ƙarya ne rabu da wannan maganar karka yadda da ita to babban abin da mai hankali zai ya zama mai hankali na ƙashin kansa kada ya bari tunanin wani ne zai rika juya masa tunani a koyaushe a wannan kuma baya nufin ya zama cewa ya dauki kansa malami a'a amma tunda yana da hankali duk wanda ya bayyana masa gaskiya zai fahimci wannan gaskiya ce zai fahimci da dalilinta kuru-kuru daga Qur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ku aka kawo son zuciya duk insha Allah zai fahimta Allah madauki ya taimake mu akan fahimtar abin da yake shine daidai din to mu ci gaba ko mu karasa sannan yake cewa ووازن بينه وبين غيره يتي تبين له الحق قطعا واتبعه ان كان منصفا كما زي بي غسكيان نان ان يا كسانشي شي مي ادلشي ني تو سنن سي الله ثم قال تعالى سنن الله مدوكي يكي تشوا ومثل الذين كفروا با كرنت ونن مو
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين
ma zo kan wannan insha Allah daga baya yanzu mu karasa waccan magana inda Allah madauki ke cewa wa masalul ladina kafaru domin wannan tana da alaka da abin da muke ciki yanzu na maganar cewa waɗanda idan aka ce ku zo ku bi hanyar Allah ku zo ku bi abin da Allah ya saukar maimakon su ce sami'na wa ata'na sai su ce a su za su bi hanyar iyayensu ne da kakanninsu to shine Allah sai yake cewa wa masalul ladina kafaru misalin waɗanda suka kafirta كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء كمر كوتنكوتين واتو مثالين وندا ينعق yake kururuwa ne yake daga sauti yana kira bima la yasma'u illa du'a wa nida'a yana kiran abinda shi kuma baya ji ba abinda yake ji illa du'a wa nida'a sai dai yana jin kira ko yana jin kururuwar sauti malmi suna bambancewa suna cewa in an ce nida'i shine wanda ya zama an kira abu da sunansa ya wane ko kuma shi kuma kai abin nan du'a'i kai shine du'a'i idan aka kira mutum da sunansa nida'i kuma a kira kawai general kowa da kowa mai tafi ayi sauti ya ku wane ku san misali za ka sami ai akwai masu dabbobi daga cikin fulani wanda suna da shanunsu wasu sun sama wasu daga cikin su sunaye haka ne yawa in aka kira wata dabbar da sunanta to za ta ji ta taho wannan du'a'i a kira su kuma gaba ɗaya da irin su da irin uslubi ko hanyar da irin sautin da ake kiran su da shi su taho to shi kuma wannan menene nida'i ne shi su ko in ce su dabbobin sautin da suke ji an kira me suke ji ai ba fahimtar wani abu suke ba ko suna fahimtar in ma du'a'in ne mai suna suna fahimta ne saboda an sabe musu shi yau da kullum daga an ce wancan sai ta taho mun fahimci wannan waccan ma sai ta taho saboda training da aka yi musu amma ba saboda hankalinsu yana hankaltar me za a yi musu in an kira su ba za a iya kiransu ya zama kiran nasu zo a yanka su ne amma nan za ka sun taho da gudu kaga wannan alamar ba hankali kenan mun fahimci abin yawa kuma ba su gane dan me yasa aka kira su ba don haka du'a'i shine wannan da suna nida'i kuma sautin kawai to shi ko in ce ita dabba in ana kiranta me take ji ko dai a kira ta da sunanta ne ko kuma a kira su baki daya du'a'i ne ko nida'i to me wancan na'aq din shine mutumin ma'ana mai kiwo shine yan'iqu mai kururuwa mai ihu bima la yasma'u biko yau da abinda baya jin komai sai dai kawai yana jin du'a'i ne yana jin nida'i shi dai yaji an kira shi amma fa bai fahimci sababin kira ba to wannan shi ake nufi wannan kafin mu je kan abin da malami faɗa misali ne da Allah madauki yake bamu labari yake bamu da waɗanda suka kafirta wanda suka kafirta ai mai wa'azi ya musu wa'azi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya karanta musu alqur'ani ba waɗancan mutane a zamaninsa mushrikan laraba wannan ya karanta musu alqur'ani amma sun fahimce shi ba su fahimta ba ji fa da kunne yawa shi yasa kaga akwai bambanci tsakanin ji da kuma fahimta to wannan abin da ake faɗa ba sa ji ai sama'a qabulin shine ba su da shi ji irin na karba ba su ji ba dan ba su karba ba ina fata mun fahimci abu to shine Allah madauki yake bada misali anan ya kwatanta kafirancin da suka ki karbar gaskiya kamar dabbobi ne mai kiwon su yana kururuwa yana cewa ku taho ku taho su kuma ba abin da suke fahimta banda wannan kururuwar ku taho ku taho din ba su fahimci me ake ce musu ba amma sautin kira kawai suke ji me ya sababin da yasa aka kira su ba su gane shi ba mun gane wannan ballantana bayanin wani abu shi yasa zaka ga wani jaki ba irin jaki shi yasa ake yawan misali da jaki wajen balada ko bilada rashin fahimta, rashin fasaha, rashin gane abu. Kaɗan za ka samu jakin da za a tafi da shi ya ɓata ya dawo gida, ana samu amma ba yawa, sai idan training aka yi masa sosai ya daɗe yau da kullum, amma ba haka ba zai ɓata. Abi da shi nan ba zai gane ba, a ce yayi nan ba zai fahimta ba, shi yasa kullum sai duka, in aka dake shi sai ji a jikinsa cewa so yayi fa abin da ba a so, to sai canza ya yi ijtihadi, in yayi sa'a yayi abin da ake so kuma sai a tafi daidai, saboda baya fahimtar komai. To tir da kai wanda aka ce ko jaki ne shi, Allah kiyaye. To shine nan yake gaya mana cewa summun bukumun umyun fahum la yaqilun, su kurame ne ba sa ji, jin gaskiya, jin karba. Haka nan kuma bukumun bebaye ne ba sa magana, in sun yi furuci to ba sa furuci da gaskiya. Umyun kuma su makafi ne, ba sa ganin gaskiya duk yadda take, aka dodara musu ita a baki a kofar idansu. Yace fahum la yaqilun, kuma su ba su da hankali. Yace lamma bayyana ta'ala adaman qiyadihim lima ja'at bihi ar-rusul, yayin da Allah madauki bayyana wato rashin jawuwarsu su kafirai zuwa ga abinda manzanni suka zo da shi. Waraddihim ayi waraddahum, yawa, yayin da ya bayyana wato korewa da suka yi, lidhalika bitaqlidi, suka yi watsi da abinda manzanni suka zo da shi, suka makalkale wa taqlidi. Me ake cewa taqlidi? Taqlidi shine, mun yi magana nan ba da ita ma ko, taqlidi shine ka bi ra'ayin wani ba tare da sanin dalilin sa ba, kawai duk abinda ya ce kai sai kai, shine ma'anar taqlidi. Asali dama taqlidi kalladawa abu, a rata yawa maka abu, kamar a dauko igiya ne a rata yawa a wuya, sai kawai ta janka duk inda aka ga dama, to haka taqlidi yake. Ka ɗauki igiyar wani mutumi sai ka rata ya a wuyanka kai ɗin, sai ka ce ya muje bismillah, duk abin da ya yi ka yarda da shi, wannan shi ne taqlidi. Kaga mai cewa addininsa na iyaye da kakanni zai yi, ba zai bi na Allah da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, me yake yi? Taqlidi yake. Kamar shi yana fahimtar cewa shi fa ba zai yiwu a ce iyayensa gaba ɗaya wai a kan ɓata suke, ka san wasu abin da yake hana su fahimtar gaskiya kenan ko? Yawwa, sai in a ce yanzu duk wannan zancen da ake cewa a zo abu kaza abu abu kaza, wai yanzu ana nufin kenan mu duk iyayenmu da suka mutu da duk akan bata suka mutu? Ba a faɗi haka ba, amma dai duk a cikin iyaye wanda ke kan abin da Allah ya bayyana, wanda ke kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, to shine wanda ke kan gaskiya. La'alla iyayen da kakannin abin da ya ishe su kenan, abin da ya zo musu kenan, ko ba haka bane? Mutane da yawa baka tuhumar su akan cewa sun mutu kafirai, musamman mutum ya mutu a jahilci bai san meye ba, kuma yana yin addinin da ya fahimta, yana daukar wannan addinin da yake shine na manzon Allah din, kuma ga malami da ya koyar da shi ya sa shi a hanya. An fahimci wannan? Yawwa, musamman za ga yana sallarsa, yana azumi, yana bada zakka, la'alla ya je aikin haji, ba kai masa hukuncin kafirci, mun gane wannan abu? Yawwa, ko da ya mutu akan jahilcin wani abu da kai ka fahimce shi daga baya, amma duk lokacin da shi mai rai ko ɗansa ko wani aka gaya masa gafa abin da yake ita ce gaskiya, to kada ɗan ya ce bari ya waiwaya, shi ko ai bai san babansa akan wannan ba, ashe kenan babansa akan bata ya mutu? A'a, kada ka wani halin babansa halinsa tsakaninsa da Ubangiji, amma kai yanzu da ka samu damar da aka bayyana maka yadda gaskiya take, to wajibinka ka auna gaskiyan nan da abin da yake ba gaskiya ba. Kada ka ce a'a ni ai abin da na samu iyayena da kakanni suna yi dinnan gaskiya ba zan daina wannan abun ba. Wannan kore maganar Allah ne, da kuma kyamarta da kinta, da kuma kin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Da fatan an fahimci abu. To yayin da suka yi wannan abu, yace ulima min zalika, to daga haka za a san annahum ghairu qabilin lil haqqi, za a san cewa waɗannan fa kai ba masu son gaskiya bane, wala mustajibina lahu, kuma ba masu amsawa gaskiyar kiran gaskiya bane. Bal kana ma'luman likulli ahadin, kai sanannen abu ne ga kowa, annahum cewa su, lan yazulu an inadihim, ba za su gushe ba daga kangarewarsu da girman kansu. Akhbara, yanzu ku duba ku ga kafiran zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ai an samu waɗanda a cikin su, mun karanta anan asira ko, a cikin su an samu waɗanda kamar irin su Al-Walid ibn al-Mughira, da suka je suka makale suka ji Al-Qur'ani,
kun san kissar su da suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratu fussilat da suka ji yadda ya karanta suka dawo aka tambaye su me ra'ayinku akan wannan wani yace waka ce kace kai gaskiya ba waka bace wannan magana da muka ji ba waka bace bokanci ne sai a ba bokanci bane gaskiya magana boka mun san ta in yayi amma wannan ba ita bace maganar aljanu ce sai a ba haka take ba mutum ne mai tabin hankali hankalinsa ne ya zautu yake fadin wannan sai yace a gaskiya maganar nan ba haka take ba me yasa saboda sun ji abin da aka fada din ya shiga zuciyarsu sun fahimce shi amma me ya hana su juyo su ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah maganar iyaye ne da kakanni ko ba haka ba dubawa suka ce kai yanzu duk kakanninmu da suka mutu suna bautawa lata da uzza da hubal su yi abin da suka yi suka yi wahala aka yi yaƙe-yaƙe aka yi menene wai duk yanzu waɗannan mutanen wai duk wuta za su yanzu wannan yaron muhammadu wai abin da ya faɗa ne kawai shi ne gaskiya duk kakanninmu ba akan daidai suke ba wannan abin shi ya hana su fuskar ba haka ne ko ba haka ba ne amma gaskiyar an ji ta an ce kai maganar nan fa haka ne kasa akwai wasu mutanen su kuma za su ji maganar gaskiya su ce eh wannan abu fa gaskiya ne to amma sai wallahi su dai ba sa san a zo a sassaba da juna a babbata ana zaman lafiya ai ba sai ku tashi hankali ba cewa akai kai yadda da babu mai gaskiya fa sai abin da Allah ya faɗa kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce gaskiya kuma ka samu dan karfin zuciyar da zaka ce mun masu bin hanyar da ba daidai ba ko da baka gaya musu ba ka shiga masu wa'azi alal aqalla kai ka janye ka daina wannan abin da ake wanda ba daidai din ba ai ka kace shi ranka domin ran da ka koma gaban Allah subhanahu wataala zai tambaye ka me sakon Allah da yazo maka ka bi shi sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ka bi shi ko baka bi ba in baka bi ba ba wani abu da zai mu mutun amfani sai halaka sai azaba ina fatan fahimci abu da haka mutun ya daina kallon iyaye da kakanni ko wani abu na taba gaya mana abinda malam Abdurrahman bin Yahya al-muallimi ya faɗa a cikin littafin sa al-qa'id ila tasfihi al-aqaid yake yi kawo su hanyoyi da suke hana mutane karɓar gaskiya na taba gaya mana anan ba sau ɗaya ba daga cikinsu yana cewa mutanen da suke da malamai suna da malamansu sai ka zo ka bayyana musu cewa abinda malaman nan suke fi gaskiya ba a kan sunna yake ba ana yin wani abu ne da ba a karanci aka same shi ba dan dai an tashi ana yi ne aka saba ake yi amma ba a karanci aka same shi ba ba za ka same shi hatta a littafin fiqhu da ake karantawa la ahlari la ishmawi la iziya risala askari ballantana lawali can ballantana a ce a qur'an hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a ce ballantana gashi a qur'ani wasu abubuwan da mutane suke na addini babu su a cikin nan to amma an kai musu magana sai su ce kai to yanzu wai a ce duk shekaru 70 80 100 da suka wuce ba a taba gaya mana wannan abun ba wai kenan a ce da duk malamanmu wannan yaron da yazo yanzu yana magana da yafi su ilimi shi wannan abun shi zai kalla kawai sai ya hana shi karba ko ba haka bane yace shi gaskiya bai yadda a ce wai a ce wai ba gaskiya duk garin nan sai lokacin da wane shi yazo yake fadin waɗannan abu dama ba haka aka ce ba yawa akwai gaskiyar tana nan a rubuce wasu ne suka yi kuskuren karanta ta ko kuma ba su karanta ba dama amma suka dora mutane akan abin da yake al'ada ce ba addini bane to so ake in aka bayyana maka cewa wannan abin al'ada ce to sai kai hakuri ka yage sai ka aje shi sai ka zo ka bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ba za a fa shiga aljanna ba sai ta hanyar sa mun fahimci abu duk al'ada ba za ka same ta a ce wannan al'ada ce kuma ta saba wa sunna kuma ka ce wai a'a an ka mutu akan ta tunda ta iyayenka ce Allah zai yafe a'a ba ruwan Allah Allah zai tambaye ka hanyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam in ku aka bar hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a bi ta ba to Allah ba ruwansa da nan can bin maganar iyaye da kakanni ina fadin wannan lafazi iyaye da kakanni ba dan ya zama wai mutun ya rena iyayensa da kakanninsa ba babu ba a kira zuwa ga wannan abu wajibi mutun ya girmama iyayensa da kakanninsa ko da kafirai ne girmamawa kawai abinda aka hana ya bi addinin da suke bi in ba daidai bane in addinin ba daidai bane ya bi abin da yake daidai amma da cin mutuncin su da zagin su ko kuma musu rashin kunya su aike ka kaki ko kuma musu tawaye ba sadar da zumunci wannan kuma haramun ne ko ma ba su ce la ilaha illallah ba ballantana waɗanda suke da la ilaha illallah mun fahimci abu yawa ku duba annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yayi da babansa babansa shine shugaban masu bautawa gunki a lokacin shi kuma shine shugaban masu tauhidi da kaucewa bautawa gunki duk a gida daya amma me yace masa kun ga bai zage shi ba bai ci mutuncinsa ba bai kuma ki taimaka masa ayyukansa na gida ba amma wa'azi yayi masa da nasiha ya abati limata abudu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'an ya babana me yasa kake bautawa kuwa ka duba fa kaga saukin abun lafazin ya abati lafazi ne a gumba larabe in ya fade shi yana nufin tausasawa mu yanzu a Hausa me ake cewa sai da shi ya baba ko kawai yawa amma a gumba larabe in ka ce ya abati yafi karfi akan ka ce ya abi ya abati akwai wata tausasawa da girmamawa da risinawa da tausayi daga zuciya zuwa zuciya yace ya abati ya babana yanzu ka rika bautawa abinda baya ji baya gani kuma sannan ba zai amfanar da kai da komai ba zai wadatar da kai da komai ba gashi ka zo ka roke shi ka bauta masa bai amsa maka ba amma har yanzu kana kan wannan ku duba ku ga hanyar da ya bi ashe kenan duk mai tarbiyya abinda zai bi kenan ya zauna da mahaifinsa lafiya da iyayensa lafiya aikin gona yana nan in sun nema babu fasawa aikin duk da za su sa mutum wajibi yayi amma dama maganar bin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi a matsayin addini to anan lalle hanyar annabi zaka bi ba hanyar abinda aka tashi iyaye da kakanni ba idan ta iyaye da kakannin ta saba ina fata mun fahimci abu amma sauran alaka da girmamawa wannan umarni ne na addini ba za a bar shi ba Allah ya sa mu dace to mu karasa lokaci ya matso yake cewa lamma bayyana mun karanta nan ko yawa yace bal kana ma'luman kai sanannan abu ne li kulli ahadin annahum lan yazulu an inadihim akhbara ta'ala anna mithlahum anna mathalahum Allah maduki sai bada labari cewa misalin su inda du'a idda'i lahum ila al-iman yayin da mai wa'azi yake kiran su zuwa ga imani misalin su kamathalil baha'imi kaman misalin dabbobi ne allati yan'iqu laha ra'iha wanda mai kiwon su yake musu kururuwa yake kiran su walaysa laha ilmun amma ba su da ilmi bima yaqulu da'iha bas san abin da shi mai wa'azi mai kiran nasu shi mai kiwon wa munadiha da kuma mai kiran nasu nan dai bas san abin da yake kiran su zuwa gare shi ba fahum yasma'una mujarrada sauti kawai suna jin sauti ne tsayaccen sauti shi kadai allazi taqumu bihi alaihimul hujjatu wanda hujja take tsayuwa da shi akan su wanda ke jin qur'ani ai hujja ta tsayu akan sa ko yaji an fadi kaza ba kyau ba zai zo gaban Allah madaukaki na tashin alkiyama a ce kai me yasa baka bautawa Allah baka tsaya kana bin abin da kaga dama yace ai shi bai taba jin qur'ani an karanta wannan ba in dai ya taba ji an fada to Allah zai ce a'a rana kaza da kaza an karanta ma kaza in yi musu za iya jiyo da abin kamar fefe kamar wani film gashi nan a inda wane yake karanta masa kuma ya ji amma bai bi ba kaga shi kenan sai hujja ta haukansa walakinnahum la yafqahuna fiqhan yanfa'uhum amma ba sa fahimtar da zata amfane su falihadha kanu summan don haka ne suka zama summan wato kurame la yasma'una alhaqqa sama'a fahmin wa qabulin ba sa jin gaskiya irin ji na fahimta da karba amma ji na ihu sun ji yanzu ai akwai mutane da yawa zaka ga suna zaune duk abinda za a faɗa nan nasiha da wa'azi wani yana kusa ila a gindin gidansa da komai yana ji kullum amma fa bai fahimci duk abinda ake faɗa ba saboda me ko an masa wasiya cewa kar ka saurari irin wannan karatun na marasa kirki ne na kaza na ya annabi ne na kaza da kaza duk za a yi masa wasiya ko ba haka ba sai ya zauna kwata-kwata ba zai saurara ba yana ji ana faɗa sai dai ji kamar yadda zaka ji ana horn haka idan mutum zai zo kofar gidanka ya ta horn din mota bi abinda zaka ji kawai shine wannan sautin ya dame ka ko ba haka bane amma ka ji cewa wani abu ya ka fahimce shi ya shiga ba zai shiga ba idan an riga an maka irin wancan wasiya din Allah ya kyauta shi yasa kullum yake da kyau mutum ya zama yana da ƴancin tunani nasa na ƙashin kansa kada ka bari wani shine zai ce maka a'a ga abinda zaka ji ga abinda baka ji ba in kawai dai abinda za a fadakar da kai in mutum akan gaskiya ki dama zai gaya maka ka kula da sauraron abinda zai cuce ka amma kai mizani ka sa abinda ake fada da baka yadda da shi ba ka sa shi a mizani ka dauko abinda kai kuma kake kai shi ba ka sa shi a mizani sai ka auna nan fa an ce Allah ne ya ce kaza dan kuma fa wani malami ne yace kaza sai ka duba girman Allah da girman malami wane ne yafi girma ko sai a dauka Allah ne yafi girma sai a duba nan fa manzon Allah aka ce
sallah ai ta irin ta annabi, azumi irin na annabi, a girmama iyaye, ai salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ai zikirin, a karanta alqur'ani, a taimakawa iyaye, a taimakawa makauta, yan uwa a so juna, ai tunanin zaman lafiya, duk alheri a so shi. Nan kuma an ce karkai kaza karkai kaza, ka roki wani wanda ba Allah ba, ka tsaya duk abin da ka tsaya kaga ana yi yau da kullun shine addini. To sai mutum ya ce kai gaskiya fa ya kamata shi fa yau da kullun din nan da abin da ake yi na iyaye da kakannin nan ya dade a cikin sa, menene ya samu ne na amfani, me ya samu na kusantar da shi da Ubangiji? Dan addini asalin sa shine me abin da zai sa a zuciyarka ka ji zuciyar nan ta risina ta kwamfara ta tafi zuwa ga Allah subhanahu wataala. Duk abin da kake yi baka ji cewa yana kusantar da kai zuwa ga Allah, yana kara maka tsoron Allah, yana kara maka san musulunci ba, to zaka tuhu kanka. To duk mai hankali ko ai zai iya irin wannan mukarana din ko? Dan haka mutum ya bawa kansa hankali, ya zama cewa yana da lokacin da zai auna abubuwa ya ga menene gaskiya kuma menene abin da ba gaskiya ba. Sai shi umyan haka nan kuma mun ji wancan ko summan la yasma'una al-haqq sama'a fahmin wa qabul wa umyan basa kuma makafi ne la yanzuruna nazara itibarin basa wato gani gani irin na lura amma suna gani kaman dodorudo haka kawai amma ba sa fahimtar meye. Bukman kuma su bebaye ne ba sa magana fala yantiquna bima fihi khairul lahum ba sa furuci da abin da ke alheri ne gare su, wato su ce la ilaha illallah, su ce sami'na wa ata'na, su ce sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk ba za su iya ba. Yace wasababul mujibu li dhalika, sababin da ya wajabtar da samun haka kullihi, annahu laysa lahum aqlun sahihun, saboda ba su da hankali ingantacce. To mun zai sha'ani fa ya za a ce mutane ba su da hankali? Malamai suna cewa hankali iri biyu ne a larabce, ko in ce ta wannan gefen akwai aqlu idrakin da kuma aqlu irshadin. Aqlu idrak hankali na riskar ma'anar abu, wannan kowa yana da shi ko? Hankalin da zaka fahimci in an ce maka wannan in ne haka me me nace uku ko in aka dage yatsu suka zama kowa zai fahimci wannan uku. Aka ce in aka ce a me kake ya sunanka, zaka ce sunana wani, ka fahimci tambayar, wannan shine idraki ko wani. Amma wanda zaka tambaye shi ya sunanka, shi ma sai maimaita maka tambayar ya sunanka, kuma ya zama ba wai izgilanci yake maka ba, to zaka ce wannan hankalin idrakin ma ba shi da shi ko ba haka bane? Yawa, to hankalin idraki shine hankalin alal aqalla ka fahimci me ake ce maka, mun gane wannan. Amma hankalin irshadi shi kuma me ma'anar sa? Shine ka shiryu ka fahimci abin da aka faɗa kuma ka kama hanyar karbar sa. Ina fata mun fahimci wannan. Haka aqlu idrakin me da kuma me aqlu irshadi mu rike kar a manta. Yawa, to shi yasa wannan wanne ne aka kore? To anan summun bukmun umyun fahum la ya'qiluna, la ya'qiluna aqla idrakin aw aqla irshadin, aqla irshadin. Yawa, ashe kenan mutane suna da hankalin idraki, domin da ba su da hankalin idrakin dama ba za ka iya musu da'awa ba. Haka ne ko ba haka ba? Idan da mahaukata ne kaga ba bukatar ka zo ka bata lokacin su, ma da maka tara mahaukata ka ne musu wa'azi, ba za su fahimce ka ba. Amma dama saboda mutane suna da hankalin idrakin, shi yasa aka ce ayi musu nasiha, ayi musu wa'azi, a bi su a hankali. Amma abinda ake so a samu daga wurin su, a samu aqlu irshadin ba'da al-idrak. Da fatan an gane. Yawwa, to shi yasa anan yake cewa ba su da hankali sahihi, bal hum asfahu sufaha'i, sune mafi wautar wawaye, wa ajhalul juhala'i, mafi jahilcin jahilai, fahum a yace fahal yastaribul aqilu, yanzu mai hankali zai kokonto anna man du'iya ila rashadi, cewa duk mutumin da aka kira shi zuwa ga shiriya, wa zida anil fasadi, kuma aka kade shi daga kan barna, shine zida, asalin zawd, zawd shine azada anhu, shine ka kadewa abu. Kamar misali wani abu ya taho zai cuci dabbobinka, ka kade shi ya tafi wani wuri, shine zaudi. Ka rika kadewa kanka kuda, shine zaudi. Abin nan mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu nasa, shine ace zida, ba zida ta zayun da ma'ana an kara masa ba, zalunce, zalce, mun gane? Yawwa, wa zida anhu alfasad, aka kawar masa fasadi, ma'ana abin da zai lalata shi ya barnata, ya kawo masa barna, aka kawar masa da shi. Domin wanda aka yi masa wa'azi, mai aka yi masa aikin makonsa aka yi ko?
an nuna masa hanyar da zai gyaru ne an kaddare masa bala'i ma'ana ana yaye masa a kaddar da bala'i daga kada ya same shi wa nuhiya aniqtihamil azabi kuma aka hana shi daga aukawa cikin azaba wa umira bima fihi salahu wa falahu kuma aka umarce shi da abinda a cikin sa cikin abin da ake umarce sa da shi akwai salahu gyaruwarsa wa falahu da cin nasarar sa wa fawzuhu shi ma da cin nasara wa na'imuhu da samun ni'imar sa fa asan nasiha amma sai zo ya saba wa mai nasiha din wata walla an amri rabbihi ya juya baya daga umarnin ubangijin sa waqta haman nar ala basiratin yace kai wutar zamu shiga muje din da ilimi wattaba al batila ya bubarna wa nabadha al haqqi watsi da gaskiya anna hadha laysa lahu muskatun min aqlin wannan ba shi da ko hinken nan shine muska wani dan pinci ne muska kenan wato ba shi da wani pinci ne min aqlin na hankali in dai mutum haka yake mutumin da za a ce ga hanya ga kaza sai ce muka a mu a bar mu akan batan mu batan ma muke so ai kaga babu hankali alal aqalla idan ma ba zai bada amsa yace ya bu ba to ya shiru ya bude baki yace to Allah ya nuna mana gaskiya kaga wannan yana da hankali amma wanda zai bude baki ina ruwan ku da mu mu halakan man mu shiga wutar ina ruwan ku wutar ta ku ce ana samun ai masu fadin wannan ko yau to wannan ba daidai bace mutum ko ba zai faɗi alheri ba to ya kama bakin sa ya shiru kada ya faɗi irin wannan wato sharri din Allah madauki ya tsare mu Allah kuma ya sa rahama da kuma san gaskiya a zuciyar kowa daga cikin mu baki daya sai ce wa annahu law ittasafa bil makri da a ce ya siffantu da makirci kwararren makiri ne wal khadi'a ya iya yaudara wad daha'i da tsabar wayo daha'i shine mutum irin masu wayan nan irin nadila wanda komai sai an yi da su kasa akwai mutane da ana fadin wannan kalmar musamman a wurin masu iya karbar mulki da iya jagoranci da wahala ka samu mutum mai iya jagorancin mutane mai iya mulki in ba shi da daha'i daha'i shine basira mai karfin da kuma mutum yana da ra'ayi irin nasa ba dolo bane dan akai shugaba dolo to ana faduwa fa ko ba haka bane yau shi yasa ake bukatar a samu shugaba mai karfin ra'ayi karfin ra'ayin da wannan yace kaza wannan yace kaza ya sanya da zai zabi abin da yake daidai amma an wannan ya kada shi yau wannan gobe kuma ya kada shi can to ba a samu nasara to wannan shi ake cewa daha'i akwai wasu mutane da akai akwai wani mutum ana ce masa Abu Muslim Al-Kaulani ba Abu Muslim na'am Al-Kaulani Al-Khurasani kai Abu Muslim Al-Khurasani Al-Kaulani yana cikin wasu salihan bayi ne tabi'ai shi ko wannan Abu Muslim Al-Khurasani yana cikin duhatid duniya kamar da malaman tarihi suke fadi ba wai ma a cikin zamanin sa kawai ba to a tarihi an dade ba a yi mutum irin sa mai daha'i ba shine mutumin da ya shiga ai kuna ji ana cewa daular umawiya ko da kuma daular abbasiya to ainihin asalin mutumin da ya kafa ya rusa daular umawiya ya kafa daular abbasiya shine wannan mutumin Abu Muslim Al-Khurasani mutumin Khurasan ne ya zo ya shiga jikin umawiya ya kara raunana su ya taimaka wa mutane suka yaƙe su aka kare daular umawiya kuma ya shiga banul abbas da waɗanda suke dangana kansu zuwa ga ahlul baiti ya shiga jikinsu ya jagorance su aka kafa daular banul abbas wani irin mutum ne mai kuma irin a kashe rai dama agunsa abu ne mai sauki yawa yanzu nan za a tafi da mutum lahira kuma yadda za a kulla makircin da za a yi maganin wani akan harkar kasan ba harka mai kullace-kullace irin harkar mai siyasa da shugabanci yawa wannan sanannen abu ne tuntuni a tarihi haka abin yake da wahala ka samu dama duk wanda bai iya wannan abun ba zai iya komai ba a ciki mun fahimci wannan to a takaice ku kyale wannan ba darasin mu bane kalmar da ha'i ce ta sa nafi dinmu abinda na faɗa na Abu Muslim Al-Khurasani shine abin da yake so in ku gane kalmar da ha'i da ita kun gane ta yanzu shikenan ya isa sai yake cewa wal khadi'a wad daha sai ce fa innahu min asfahis sufaha'i kai ko mutum ana siffanta shi da irin wannan halin in dai za a gaya masa gaskiya ya kasa binta to yana cikin mafi wautarwa waye shine abin da malami yake faɗi ina fata mun fahimci wannan to insha Allah ina ga mutsaya anan darasin wancan na abin da ya shafi kulu ya ayyuha alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ko insha Allah sai mu tashi akan sa gobe bayan an maimaita karatun sa insha Allah Allah madauki ya samu dace Allah ya taimake mu akan fahimtar gaskiya da tsayuwa akan ta Allah ya cire mana son zuciya duk abin da yake ba daidai bane Allah ya nuna mana ba daidai bane mu bar shi duk abin da yake daidai ne kuma Allah ya dora hannunmu da idanunmu da basiranmu duk akan sa kuma ya taimake mu akan bin sa har zuwa ƙarshen rayuwarmu Allah subhanahu wataala ya taimake al'ummar mu akan bin abin da yake shine daidai ya hada kanmu baki ɗaya akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu duk abin da zai dame mu ya damu addinin mu ya damu zaman lafiyar mu Allah ya kauda shi Allah subhanahu wataala ya karawa shugabannin wannan ƙasa ta mu basirar da za su yi maganin mummunan halin da al'umma suke ciki Allah subhanahu wataala kuma ya ja hannun duk wanda yake jagoranci zuwa ga abin da ke alheri ne ba sharri ba yadda al'umma za su amfanu da shi kuma su amfanu da zaman lafiyar da ake bukata wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan na tambaya ya halatta a yi jam'i sallah biyu a masallaci ma'ana jam'in sallah biyu to ma'ana jam'in biyu a sallah daya ita shi yake nufi ko a masallaci kai ne mun sha magana akai aiko akwai maganganun malamai akai asali a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba daidai bane yin ga limami yana sallah wani kuma yazo shi ma ya bi ko ya kafa wani limancin daban dama na san ba wannan shi yake nufi ba shi mai tambayar ko yana nufin in an yi jam'i a zo a tada wani malamai sun halatta wannan duk da cewa an karhanta shi ma'ana makruhi ne saboda lura da wasu abubuwa akwai waɗanda suka karanta na san littafin da suke magana akan wannan mas'ala malamai sun yi maganganu masu yawa akai me ye dalilin da yasa malamai suka karhanta ayi amma dai ya halatta ayi yawa in kuma an yi sallar bata baci ba amma mahangar malaman da suka ce makruhi ne shine haɗin kan al'umma ana rasa shi idan al'umma suna rabuwa wajen jam'i ana san in masallaci yana da limami ratibi to ya zama cewa kowa ya zo a lokacin da ake sallah ta farko din nan ya bar abin da yake farkon kiran sallah ya alwala ya taho masallaci ayi sallah da shi wannan shine sunna mun fahimci wannan saboda an samu irin waɗannan abubuwa a baya lokacin khawarijawa da ba sa bin khalifofin musulunci sallah sai su ki shigowa masallaci sai an gama sallah su sai ta zama alama ce ta yan bid'a mun fahimci wannan to daga cikin magabata waɗanda suka yi tsoratar akan wannan suke hangowa an gane wannan in aka shiga halin da babu irin wannan shigo har ba matsala an gane ba matsala a yi jam'i amma in a ce wasu saboda bid'arsu ne ba sa son su bi limamin gun sallah ko ba su yadda da shi ba kasan akwai irin waɗannan abubuwan da haka kawai mutum sai ya ji shi wannan limamin shi yanzu ba zai bi shi sallah ba gashi ba duk ana tare ƴan uwa iri ɗaya da fahimta ma iri ɗaya ko saboda sun saba a wata fahimta wannan ya saba masa a wani tunani wani abin takaici ma wani lokacin kaga wai har sabanin club ko sabanin kungiyar siyasa wai har yasa jama'a waɗanda suke kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ma har wannan abin yayi tasiri akan su wannan ce wannan ba zai bi wannan sallah ba irin waɗannan duk bid'a ce ba sunna ba ce mun fahimci wannan yawa shi yasa aka hana yin wannan jam'i bayan an yi jam'in da liman ɗaya ɗin ina fata mun fahimta shi yasa aka ce makruhi amma in babu wannan shugo har ko kuma masallacin ba masallaci ne mai limami ratibi ba dan wannan sun yi wannan ma sun zo sun yi jam'in su ba matsala bane da fata an fahimta yawa wannan kuma yake cewa فكما كان من الدين ان اذا اراد شخص ان يعطي شيئا كان من غيره او الى غيره يقول في منينه في الله او بقول الله وهذا فكيف بالذي يقول علي بكذا لدرجه الرسول duk dai kana larabcin kake amma dai da hausa kake fadarsa amma dai ya yi kyau gwada larabci din alhamdulillah jazakallahu khairan yana da kyau mutane a riƙa gwada larabcin amma darajatul rasul su a gun larabawa wajhi jahir rasul ake cewa mu kuma a hausa ne muke cewa dan darajar manzon Allah ko yawa yana da tambaya ne akan mutum in zai ba da wani abu ko kuma ana so ya bada wani abu ai ana yi masa magiya ko a ce dan Allah
dan Allah ka bani. To idan kuma mutum yace dan darajar Rasulullahi fa shine tambayar sa ko yawa. To abin da yake daidai shine duk abin da zaka yi roki mutum ka roke shi da abin da yake Allah ne ko sifa ta Allah. Na fata an fahimci wannan. Yawa ba daidai bane yin wannan din. Wannan kuma baya nufin rage darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bamu isa ba, babu wanda ya isa ya rage darajar manzo sallallahu alaihi wasallam. Amma bamu ga sahabbai suna yin irin wannan abun ba. Kuma dama kullun addinin daidai shine ka dauko shi a zamanin sahabbai. Kaga dai babu wanda yafi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma bamu ga suna yin magiya tsakanin su da juna a ce ba ni dan kaza ba. Kun gane? Yawa wannan shi yafi dacewa. Yana cewa as'alullaha ta'ala an yaj'alaka wa iyana min as-sadiqin, za a ce ba fi sadiqina ba, wal faizina bil janna al firdaus amin, wa as'alullaha tabaraka ta'ala an yaj'alaka kadhalik wa an yaj'alana jami'an. Wannan kuma yana cewa bayan sallama idan ta addinin islama, dan Allah mallan ina so a yi mini bayani akan yin rubda ciki yayin kwanciya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan, wata ran ya samu wani yana kwance irin wannan ya zungure shi ce kwance shedanu ce, ba daidai bane mutum ya kwanta rubda ciki. A hana yara, yara in suka saba da wannan sukan zama manya su kasa denawa. Yawa mutum ya saba da kwanciya a bangaren jikinsa na dama. Wannan kuma yana cewa ya sheikh mal farqu baina al quwwati wal qudra. الفرق بين القوة أن القوة هي القوة والقدرة بمعنى الاستطاعة. أبين دعك نفي دو قوة شيني كالفي إتكوما قدرة أنا نفي استطاعة إيكو نين أبو أي أحسن تبن سنبا منشن كو يو كالفن كمسالي أشي كالفن لغا قوانو كذا يو قدرة قوة إيكو نين هكا دامر زاك إيا يو داما دبن كالفن ني دبن. Mutum yana da ƙarfi ila ba zai abu ba, akwai kuma mutum da zai iya yin abun amma ba shi da ƙarfi. Mun gane? Yawa to Allah ya sa mu dace. Ha na shi an gama kuma ruwa tsare mu to kajin gidi mana zida zida ne ba zida ba ne zi da zalu. Na mun gama ku a kashe
shi shi yasa ai ake cewa da binnan dabbobi kamar misali yakuma buruk guda buruk ne dabbobi ake ce musu zaudi da zaudi, saboda mai kiwon su yana da ƙarfin da dabarar da wasu fi ƙarfin ya iya kade musu wani abu da zai bari.